بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 11 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 da 24 afwan daga wannan masallaci namu na Masjidu Umar ibn al-Khattab wanda aka fi sani da suna dandali da ke nan cikin wadan Zaria a Nigeria inda muke darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan shine zai zama darasi na daya insha Allah daga cikin tafsirin suratul takwir Allah rahama malam Muhammad Ashir zai karanta mana wannan sura da albarka bismillah a'udhu billahi
minas samiul alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالَّذِي إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
jazakallahu khairan kafin mu shiga cikin tafsirin surar ajiya a ƙarshe karatun mu akwai wani wahani da ya faru gare ni wanda bayan mun tashi wani dan uwa cikin dalibai ya mun tambayi akan sa akwai hadisi da muka kawo wanda yake bayani akan cewa wuta da aljanna za a cike su za a cike gidaje da suke empty yan aljanna a halatta wasu mutane su cike su ‘yan wuta ma a halitta wasu mutane a cike da su. to wannan gaba ta cewa ƴan wuta za a halitta musu wasu mutane a cikin wuta da su, yace ce gaba da malamai suka tattauna akan ta, kuma wasu malamai suka karkata zuwa ga cewa wannan bangare na hadisi da ya zo da abin da ake cewa al-hadisul maqlu, suna ganin cewa kuskure ne wasu masu riwaya suka yi. Abin da ya tabbata shine Allah madaukakin sarki zai sa kafar shi mai albarka a cikin wuta, sai ta motse ta motse ta tsaya iya inda ɗan wuta suke. Saboda haka lafazin ya tsaya ne akan cewa kawai wa ammal jannatu fayunshi'u Allahu laha khalqan, ita aljanna ita ce za a halicci wasu halittu su shiga cikinta, amma wuta babu wanda za a saka a ciki sai wanda ya yi saɓon Allah. To sai ban yi wannan bayanin ba, wataƙila saboda ƙuryar lokaci da kuma wahani. Allah ya saka mu wannan ɗan uwa da alkhairi da mun tambihi, Allah kuma ya gafarta mana ni da ku gaba ɗaya. Sai mu shiga cikin suratul takwir. Suratul takwir sunanta kenan, ko da a ce suratul takwir ko suratu idha shamsu kuwirat, kamar yadda ta zo a cikin sahihul Bukhari da sunan Tirmidhi, sun kira ta da suna suratu idha shamsu kuwirat, amma ta fi shahara da sunan suratul takwir saboda kamar at-takwir da ta zo a cikinta aya ta farko wadda babu ita a wani waje a cikin Alkur'ani sai an. A tartibin surar Alkur'ani a cikin Mushafu Uthman ita ce sura ta 81, ta fuskar saukarta kuma ta daga cikin surori da suka sauka farko a cikin surar Alkur'ani, ita ce sura ta 7. Ta sauka bayan saukar Fatiha wadda ita ce sura ta 6, sannan kuma ta sauka kafin saukar suratul A'la, saddis wa rabbikal A'la, wadda ita kuma ce sura ta 8 a wajen sauka. Wannan sura tana da ayoyi guda 29, yadda yake akwai masu kirga ta aya 28 su ne mutanen wasu daga cikin ƙura'un mutanen Madina. Sura tana da kamar falle ne guda biyu. Falle na farko wanda yake magana a kan bayani game da wasu abubuwa da za su faru a kamar muƙaddima na tashin alkiyama. Falle na biyu kuma yana magana ne a kan abubuwan da za su tabbatar da Alƙur'ani cewa wahayi ne, da tabbatar da cewa kuma wahayi ne da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba maganar shi bace, an aiko mai ne don ya wa'azi, don ya karantar, don kuma mutane su tsaya akan kyakkyawan addini. Akwai hadisai da suka zo game da falalar wannan sura, za mu ambaci guda biyu insha Allah. Hadisi na farko shine hadisin da wato al-Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito, hakanan al-Imamu Tirmidhi a cikin jami'in ɗinsa, haka al-Imamu Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak da wasunsu, daga sahabi Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa. Bayan ɗan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ra'aya al-'ayni falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat wa ahsibuhu qala wa surata hudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya ga samfotin tashin alkiyama kamar yana gani ido da ido a nan duniya, an kana so ka ga yaya alkiyama take, ka annahu yanzuru ilaiha ra'ayal aini, kamar yana gani ido da ido kwal da kwal. Annabi ce to ya karanta waɗannan surori. Sura ta farko da Annabi ya ambata ita ce wannan idha shamsu kuwirat, sai ya ƙara da wasu ya ce da kuma ire-irenta irin idha sama'un fatarat da kuma idha sama'un shaqqat. Abdullahi ɗan wani yake cewa ina jin ma in ba na manta ba ya ambaci suratul Hud alayhi salam, kuma da wannan surorin guda hudu kamar yadda yake cikin hadisin al-Imam at-Tirmidhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda Ibn Abbas ya ruwaito, Allah ya ƙara masa da shi da mahaifinsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shayyabatni hudun wa akhwatuha, suratul Hud da ƴan uwanta sun sa mana furfura kafin lokacinta saboda tashin hankalin da ke cikin su, saboda bayanin lahira da umarni da tsayuwa akan istiqama. To a wata riwayar sai ya ambaci suwaye ɗan uwan nata, sai ya ambaci dai waɗannan surorin kamar yadda suke a nan, keke da keke ya ambaci kuma wasunsu. A cikin hudun wa akhwatiha ya ambaci ita kadsatu hud da iza waqa'atil waqi'a da wal mursalati urfa da kuma idha shamsu kuwirat. Ce waɗannan su ne suna surori ɗan uwan suratul hud alayhi salam. Saboda sura ce take da falala ta wajen tunawa mutum lahira da kuma sanya mutum ya tunani game da abin da zai biyo baya a ƙarshen rayuwa. Allah Ubangiji ya gafarta mana. Allah madaukakin sarki ya ce idha shamsu kuwirat, idan ƙasa aka naɗe ta, wa idhan nujumu kadarat, kuma idan taurari suka tarwatse suka kakkarye, wa idhan jibalu suyirat, kuma idan duwatsu aka tafiyar da su, wato aka neme su aka rasa, wa idhan isharu uttilat, kuma idan raquma waɗanda suke da ciki, matayen raquma masu ciki wanda cikinsu ya kai wata goma, su ake ce ma al-ishar. Wa idhan isharu uttilat, idan raquma masu ciki waɗanda a al'adance a daidai lokacin masu dabbobin suna tarereye su za su haifar musu arziki. Uttilat, amma lokacin tashi alkiyama sai masu dabbobin su ruga su ba su waje, su ba su on their own, shi ne uttilat, idan aka fita batunsu. Wa idhal wuhush hushirat, idan kuma dabbobi al-wuhush wild animals hushirat, aka tara su wuri guda aka cakuɗa su da juna, yau kwanda kowanne suna rayuwa ne separating, birai daban, zakuka daban, giwaye daban, aladu daban, yanzu kuma daidai tashin alkiyama sai a cakuɗa su da junansu gabaki ɗayansu. Wa idhal biharu sujjirat, Allah ya ce kuma idan koguna aka gwala musu wuta, teku wanda aka san ruwa ne da ni'ima, sai a waye gari ta zama wuta ce ke balbala daga cikinta. Wa idhan nufusu zumizat, Allah ya ce kuma idan aka haɗa rayuka da jikkunansu, bayan da sun mutu an cire rayuka, yanzu kuma sai a haɗa su. Wa idhal mau'udatu su'ilat, idan kuma aka tambayi yarinya da aka kashe ta, irin abin da ake a jahiliyyar nan, aka tambaye ta bi ayyi dhanbin utilat, aka ce mata laifin me kikai aka kashe ki. Wa idhas suhufu nushirat, nushirat a wannan kira'a ko, idan kuma takaddun rubutun lada da zunubi aka yi publishing ɗinsu aka yaɗa su kowa ya gansu. Wa idhas sama'u kushitat, kuma idan sama aka ɗaye ta, shi ne kushitat. Wa idhal jahimu su'irat, kuma idan wutar jahimu aka hura ta aka gwalaza ta. Wa idhal jannatu uzlifat, kuma idan aljanna aka kusanto da ita. Alimat nafsun ma ahdarat, kowane rai a lokacin ya san abin da ya kawo wajen. To wannan shi ne falle guda na sura, waɗannan bayanai akan abin da zai faru kafin tashin alkiyama da kuma da zaran an yi tashin alkiyama. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya gafarta masa, a cikin tafsirinsa ya ruwaito riwaya da isnadi kyakkyawa daga wani babban tabi'i, shi ne Abu al-Aliya, Allah ya gafarta masa. Shi kuma ya ce haddasani Ubayy ibn Ka'b, babban malamin na Al-Qur'ani cikin sahabbai, Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu, ya ba da labari game da fassarar waɗannan ayoyin. Ya ce sittu ayatin qabla yawmil qiyama, akwai wasu alamu guda shida da za su bayyana gabanin ranar alkiyama. Bainan nasu fi aswaqihim, za a waye gari mutane sun fita kasuwanninsu da ofisoshinsu da wuraren sana'o'insu da majalisoshinsu, suna rayuwa kamar just another day, suna tsammanin kamar yau ma wata rana ce, kamar jiya, kamar gobe. Ya ce in zahaba dawu shams, cikin hantsi kawai sai a ga gari ya yi duhu, rana ta yi baki kirin, an nemi haskenta an rasa, an nemi ƙurshinta an rasa. Fa bainahum kadhalika, suna cikin wannan tashin hankalin na ɗaya, in tana tsaratin nujum,
sai kuma su ga taurari na fitowa ko ta ko'ina kamar tsakar dare. Fa bainahum kadhalika, suna cikin tashin hankali na biyu, ana cikin rana, duhu yayi, an ga taurari kuma suna ta fadi a ƙasa. Idh waqa'atil jibalu, sai a ji ƙara, duwatsu kuma suna ta farfashewa. Ala wajhil ardi, suna faduwa cikin ƙasa. Fataharrakat, sai ƙasa ta fara motsi. Wattarabat, ta rikirkice, wanda dama su ne suka danne ta duwatsu go, to da aka cire su aka wargaje su aka nike su, sai ƙasa ta fara motsi tana rikirkicewa. Wa faza'atil jinnu wal insu, da mutane da aljanu sai su shiga cikin tashin hankali da tsorata. Wa faza'atil insu ilal jinn, daga nan sai mutane su tafi gurin aljanu neman agaji. Wa ikhtalatatid dawabu wat tayr wal wush, sai kuma a cako da tsuntsaye da dabbobi na gida da daji, shine wai ganin hushu hushurat kenan. Wa maju ba'dahum fi ba'd, su fara mannewa da jikin junan su suna kaiwa suna kawo, shine wa idal wuhushu hushurat, yace qala ikhtalatat, suka cakuɗe da junan su. Wa idal isharu utilat, qala, sai yace ahmalaha ashabuha, masu dabbobin su fita batun dabbobin, ba ruwansu da su kowa yana ta kanshi. Sannan sai ya ƙara da cewa wa idal biharu sujirat, qala qalatil jinnu lil insi, sai aljinu su ce wa mutane a lokacin da su bada rudanin, nahanu na'atikum bil khair, ku jira bari mu je bakin teku a samo ruwa a dan samu saukin wannan bala'in da ake ciki. Fa idan talaqu ila albihari, da sun tafi bakin koguna, fa idha hiya narun ta'ajaju, sai su ga kogunan sun koma wuta tana balbali kamar gobara. Fa bainama hum kadhalika, ana cikin wannan tashin hankalin da rudanin da rashin sanin me za a yi, ittasadda'atil ardu sad'atan wahida, sai kuma ƙasa ce wata babbar girgiza guda ɗaya, tun daga sama, tun daga ƙasa wannan da ake kallanta, ilal ardi sabi'a as-sufula, wannan girgiza sai ta riski ƙasa ta bakwai gaba ɗaya. Wa ilas sama'i sabi'a, kuma sai an ji ƙaran a sama ta bakwai. Qala malam ƙoyi dan kabe yace fa bainahum kadhalika idh ja'atuhumur rihu fa amatatkum, ana cikin wannan rudanin wani saman wani ba a san me za a yi ba, sai wata iska ta zo sai ta shige hancin mutane duk sai ta kashe mutane. Fala hawla wala quwwata illa billah, to wannan shine khulasar abinda zai faru na waɗannan ayoyi. Akwai malam mai alwahatu tafsir wannan, wato malam Ahmad ibnu Muhammad al-Qawi, wani babban malami ne mutumin kasar Madina. A cikin wannan tafsirin nashi, gashi daga mujalladinsa na 15, sunan shi wahatu tafsir. Waha shine oasis ko yake cewa yana so ya yanyanka mana waɗannan ahadas ɗin ne gaba-gaba yadda za a fahimta su. Yace akwai wasu abubuwa waɗanda za su faru har guda 14 a ranar tashin alkiyama. Yace an ambace su a wannan littafi mai suna wahaka, a wannan sura mai suna suratu takwir. Na ɗaya shine tawakkufu ash'a'i shams, abu na farko da za a fara gani, wanda abubuwa ne da za su rikirkita tsarin duniya, tsarin da take a ciki, wanda wannan tsarin na ibda'i kullun ta fito ta faɗi, kullun gari ya waye, dare yayi, babu canji, babu lalacewa, kullun sama ana ganin ta, ba a taɓa ganin ta tsage ba, kullun ƙasa tana nan yadda take, kullun ayi damuna, ayi rani, ayi bazara, ayi sanyi. To wannan system ɗin ba za a tashi alkiyama ba sai Allah ya wargaza shi. To abu na farko da za a fara gani na wargajewa wannan system ɗin shine tawakkufu isha'i shamsi wa maji'ul dhalabi alladhi yasudul alam, hasken rana zai disashe, sai kuma duhu yazo wanda zai rikita duniya gaba daya. Shine idha shamsu kuwirat, idan aka nadaidaye wato rana. Na biyu shine tasaqutun nujum wa ikhtilalu nizamiha, taurari za su faffado kasa, sannan tsarin da suke akai na fitowa da haskakawa da bayar da kwalliya ga sama da kasancewar su abin jiba aljanu duk wannan function din shi ma zai lalace shine ma'anar idan nujum in kadarat yace abu na uku nasful jibali wa tafattutuha za a dargaza duwatsu a watsa su shine wa idan jibalu suyirat abu na hudu tawaqquful insani wal hayawani anil injab da mutane da dabbobi za su dakata daga haihuwa daga reproduction wa tawaqqufu ajalatil hayati anil haraka sai ka daga sai rayuwa ta tsaya cik wa mtina'u nuzulil matari ruwa ya daina sauka shine ma'anar wa idal isha'u utilat abu na biyar talaqil wuhush min mafqarihal ba'ida dabbobi waɗanda suke rayuwa a wurare manisanta a cikin duniya za a tara su gabaki ɗayan su a wuri guda da dukkanin jinsin su da dukkanin nisan da suke da shi a duniya da na gabaci da na kudanci da na arewa da na yamma da na ko'ina za a tara su a wuri guda shine wa'idal wuhushu hushrat abu na shida shine imtila'ul bihar wa faydanuha wa tafajjuruha hatta tuqaridal insana wal haywana wa tujaj bin nar ko buna za su cika su batsi su yi ambaliya ruwan ya fito yana bin mutane da dabbobi da gudu yana musu ambaliya yana haɗiye su yana rusa garuruwa daga nan kuma sai a maida su wuta tana ci bal 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 waɗannan guda shida su za su faru kafin a busa ƙaho duk waɗannan mutane suna cikin duniya suna rayuwa kafin a busa ƙaho za su faru kuma kamar da muka ji sai an fito gari ya waye kowa ya fito da ci gaba da harkokin da mutane suka saba da haka Allah ya ce la ta'tikum illa baghta ba ta zo muku ba sai a ki babu wanda zai isi ce ya shirya to daga nan kuma sai wasu abubuwa guda shida su faru su kuma a daidai sanda aka yi busa ƙaho shine yace na daya auratul arwahi ila abdaniya za a dawo da jukkuna rayuwarsu dama shi rai wato bako ne a jikin jisman din idan jisman din ya kai abinda Allah yake bukata na rayuwa tsakankaninsu shikenan sai a cire ran shi ran ba mutuwa yake ba cire shi ake sai jiki ya zama babu rai shi ne abin da yake majana'iza to ranar alkiyama sai a maida waɗannan rayukan kowanne zuwa ga jikin da ya rayu da shi a duniya ba'ada furaqiha amadan ba'ida bayan da sun rabu zamani mai tsayi sun rabu da juna wata laki kullu nadhirin bi nadhiri sai kowa ya zo ya koma jikin dan uwansa shine wa idan nufusu zuwijat abu na biyu tatyibu khatiril maw'udati wa tabkiti wa'idha yarinya wanda aka halakar da ita a duniya abinda larabawa suke na al'adan kashe yaya mata ita kuma wannan baiwa baiwa Allah wanda take an zalunce ta bata ji ba bata gani ba babu wanda ya tsaya mata dan kwatan haƙƙin ta to a ranar za a yi mata bushara da cewa yau za a kwatan miki haƙƙinki za a fara tambayarta me aka yi miki me yasa suka kashe ki shine wa izal mawqudatu su'irat bi ayyi dhanbin qutilat abu na uku nashru suhuf publishing din takaddun ayyuka wanda yake ta lada da zunubai wa tasallumu kulli insanin kitaba amali kuma ko wanda mutum za a bashi littafin aikin shi a hannu bima fihi min khairin aw sharri zai ga abin da yake cikin aikin lada da zunubi shine Allah ya ce wai da sufu nushrat abu na hudu mahu ma'alimi sama za kuma a cire duk wani abu na tambarin da ke jikin sama ba'ada an futihat abwabuha bayan an bude kofofinsu li urujil mala'ika saboda sauko mala'iku shine wan shaqqatus sama'u yawma idh fahiya hawa idan sama'un shaqqat wa idza zamu zo mu ji sama'un in shaqqat zamu zo mu ji kuma a wasu ayi makamantan wannan mala'iku za su ta saukowa kungiya kungiya bataliya bataliya za su ta durowa sun cika duniyar nan ila an yatimmal fasdu wal qaba za su zo har sai an gama gaba daya aikin sakamako da hisabi shine Allah ya ce wa sama'u kushidat za a daye ta a bare ta abu na gaba shine na biyar kenan istiqbalul mujrimina jahannama istiqbalul jahannama lil mujrimin jahannama za ta shirye karban za ta zama tana shirye da yin lale maraba da masu laifuffuka shine menene shine fadin Allah wa idal jahim su'irat ita kuma za a sa mala'iku su hura wutarta ta dinga ci bal 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 a cikin shirin ta na karban masu laifuffuka da za a zuba mata abu na shida shine Allah ya ce wa idal jannatu uzlifat wato takribun na'im min ahli aljanna za a gabatar da ni'ima zuwa ga ƴan aljanna to wannan sune abubuwa guda 14 da za su faru daidai tashin alkiyama daidai busar kawan da kuma da zaran an busa kaho na biyu duk waɗannan a matsayin muqaddima ne na abin da zai biyo baya shi sai Allah ya ce alimat nafsum ma ahdarat a lokacin kowane rai ya san me ya gabatar to kamar yadda muka ambata jama'a wannan shine falle na farko na wannan sura zaka ji shi ba dadi akwai tashin hankali akwai kuma sanya zuciya ta raurawa ta tana cewa lallai akwai aiki a gaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so ya ga samfurin abin da zai faru a kiyama to ya karanta wannan sura ne ta da sauran suran da aka ambata Allah ya sani mu sai mu koma mu bi ayoyin dalla-dalla Allah ya ce ila shamsu kuwirat at-takwir a harshen larabci shine kamar abin da ake yi marawani nade wannan da ake a nada akan mutum to shine at-takwir ranan al-kiyama za a yi marana nadaidayewa irin haka rana din nan wanda wuta ce fa mai tsananin kuna abin da yake hana ta kona duniya saboda ko ni shamaki da Allah ya sa tsakaninta da duniya ba ta iya konawa sai zafin ta ne kawai da yake reflecting a jikin wannan shamakin yana da Allah ya sa mata shine zafin da muke ji a duniya da rana amma da za a cire wannan shamakin da kona duniya za ta yi gaba daya amma ka za a sa mala'iku su kama ta su na daidaye ta yadda kana nade kyalle ko tsumma ko bandeji ko rawan shine iza shamsu kuwirat da zarar an nade ta din shine sai a nemi hasken nata a rasa tunda ba ta nan kaga abin take bayarwa na haske da energy da abin take bayarwa na duka wani abin da ke fita daga jikinta na mawat za a neme shi a rasa wasu malamai kuma daga cikin magabata kamar Ibn Abbas da wasu ƴan makarantar suka ce abin da ake nufi da at-takwir idkhaluha fil arsh za a dauko ta ne daga sama a zo da ita kasan al'arshi a saka ta kamar da kake saka akwatinka ko wani kaya a kasan gado ka tura ka boye shi to haka ba a dauko ta ga baki daya mala'iku su zo da ita karshen arshi a tura ta a boye ta kowa ya daina ganin hasken ta ma'ana aikin da aka kawo ta duniya ta yi ta gaba ko kuma a cikin shirye-shiryen canza sammai da ƙasa yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardi was-samawat wasu ma suka ce abin da ake nufi da at-takwir shine inkisaruha rana za ta kakkarye ta daddatse ta farfashe kamar yadda gilashi yake farfashewa ya zama gutsatsari ta yadda babu da za a yi a maida shi yadda yake to haka za ta kakkarye ta farfashe ta lalace Ibn Abbas yake cewa ba ita kadai za a yi wannan ba amma a ambaci ita ne saboda sauran ma a san cewa in an yi mata haka to babu abin da zai tsira domin a cikin aflak gaba daya a cikin solar system ta fi kowanne ƙarfi da jabarut ta fi kowanne ban tsoro don yanzu an ma mata haka to abin da suka rage su taurari da wata da sauransu duka su ma za su wargaje su tarwatse kai tarwatse kai ba ma haka ba akwai riwaya ƙarara da ta bayyana haka ita ce riwayar da ke cikin ainihin wato Sahihul Bukhari wanda Sayyidina Abu Hurairah ya rawaito daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ash-shamsu wal qamaru mukawwarani yawmal qiyama da rana da wata za a na daidaye su ranar al-qiyama haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito da wannan lafazi karara wanda ya tafaridi shi sauran malamai ba su rawaito shi wannan yana gaskata abin da Allah yake cewa fa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Dum wannan riwaya ce Imam Bukhari ta zo da wani ƙari a cikin littafin Ibn Jarir shine tafsirin sa kenan da sunan Tirmidhi cewa mukawwarani yawmal qiyamati finnari za a na ɗaiɗai rana da wata rana alkiyama a jefa su cikin wuta. Wato sai zama na bayan an nade su an zo da su gaban al'arshi an aje su a ƙasan al'arshin daga baya kafin a saka ƴan wuta a cikin wuta sai a ɗauko rana da wata sai a wurga su ciki saboda a fara firgita ƴan wuta musamman wanda suka bautata wa rana da wata wanda aka musu tanki aka ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Akace kar ku dinga yin rana ko wata sujuda, a'a ku yi sujuda ga Allah Ubangiji wanda ya halicce su, inda gaske ne shi kuke bautawa. To da basu ji wannan ba suka ci gaba da bautawa rana da wata suna musu sujuda suna musu qurbani su musu yanka su musu salati su musu sujuda su nemi bukatu a wurin su ranar alkiyama sai a fara sanya ranar da watan a cikin wuta sune allolin su kenan suna gani za a dauko waɗannan halittu a jefa su cikin wuta dan a wulakanta su ƴan wuta din a nuna musu cewa ai aikin su ya riga ya lalace domin ga abinda suka rike a matsayin alloli ga sunan a cikin wuta kafin su kasa su shiga. Fala haula wala quwwata illa billah. Ubangiji Allah ka tsare mu daga wuta, Allah ka tsare mu daga azabata, Allah ka tsare mu daga zafinta, Allah ka tsare mu daga koda shiganta ne a matsayin ruman. Kamar yadda malam mai littafin as-sunna na Ibn Abi Asim bayan da ya gama kawo hadisai da yawa da yawa akan cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Allah muna roƙonka ka sa manzon Allah ya cece mu. Allah kar ka bari mu shiga cikin wanda zaka jarumce mu da shiga cikin wuta saboda zunubanmu. Yace Allah kar ka bari koda wato shafan mu ne tai. Yace ya Allah idan kuma har ka sanya ka kaddara a cikin kaddararka cewa sai ka sa an bude mu ta cikin wuta saboda yawan zunubanmu shi to ya Allah diye da zai ka sa mu ga Allah ya cece mu. Dan wannan wuta da kake jin ana labari duk wanda Allah ya saka shi a cikin da ya riga ya gama wulakanta. To wai da Allah yake cewa innahu man tulkhilin nara faqad akhzaita wa mal zalimina min ansar. Duk wanda Allah ya shigar da shi wuta to wannan duk inda yake neman wulakantacce ya gama wulakanta. Isa muka jijiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu wannan mutumi mai yin sallah ya riga ni man sallamewa annabi ya ce mishi ai duk addu'a da kaji muna yi da ni da Mu'azu duka abin da muke nema shine mu samu aljanna mu tsira daga wuta. Allah ka tsare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fasa addu'a kullun a cikin sallar sa neman tsari da wuta, neman tsari da azabar kabari, neman tsari da azabar wuta da sauransu. To wannan shine ma'anar fadin Allah idza shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Allah yace wa idza an-nujumu haka nan su kuma su ma taurari in kadarat idan suka kakkarye suka fado. Wannan taurari da ake gani suna fitowa da daddare Allah ya sanya su su zama wato tsari ga sama kuma su zama kwalliya gare ta. Allah ya faɗa ayoyi da dama cewa ya sanya taurari su zama zinatan su kawata sama sannan kuma su zama kariya gare ta, kariya daga shedanin aljanu waɗanda suke yin hawa ɗorin ɗoriyo wani haukan wani wani haukan wani har su tafi sama don su jiyo tattaunawa da mala'iku suke yi na bayanan ƙaddara. Idan shugaban mala'iku da ke kula da ayyukansu mala'ika Jibril alayhi salam ya zo yana raba musu duties a farkon kowace rana ana gaya wa kowane mala'ika ga ayyukan da zai yi za ka kashe wani wani kuma za ka mai addu'a wani kuma kaza zai faru da shi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ana tarba musu ayyukan da za su wanda za su dawo a ƙarshen wuni kuma su ba da rahoto. Sai waɗannan shedanu su zo suna satan ji don su yi marmaza su aiki su maza su zo gumbokaye iyayen gidansu su gaya musu wannan gaskiya kwaya ɗaya da suka ji su gumbokaye su hada da ƙarya guda 99 su faɗa musu zuwa gurin boka cewa kaza zai faru. A daidai lokacin shine za a jefe su da yula da tauraro wanda yake tafiya nan da nan ya harbe su ya watsa su su tarwatse sai a samu wani a cikin su ya tsira da wani bangare na zancen za ka dai marmari ya je fada wa bokan mafi yawan su kuma sai su fada cikin bololi da kwatattami da masai da duk wani wuri mai kazanta nan za su fadi da abinda suka samu na raunuka ko karaya ko harbin da aka yi musu suna jinyan jikin su kisa yake so idan mutum zai je wani wuri wanda yake da kazanta ko bandaki ko kan bola ya kiyaye da yin addu'o'i na neman tsari saboda a lokacin waɗannan shaidan aljanu suna nan a waɗannan wurare kuma suna cikin jinya da bakin ciki da takaici to kana kuskure ka taka su sai su iya cutar da kai Allah ka dare mu to wannan shine aikin taurari amma a ranan su ma aikin su ya kare babu bukata aikin su saboda haka za a warka za taurarin a tafiyar da hasken su a neme su a rasa a sheke su Allah ya ce wa idal jibalu suyirat haka nan duwatsu waɗannan rawasi ya shami khatin da waɗanda aka kakkafe ƙasa da su wa ilal jibali kaifa nusibat ko duwatsu Allah ya ce mu kalle su mana yadda aka kakkafe su to ranar alkiyama a daidai sanda za ka shi alkiyama Allah zai sa wani mala'ika ya musu tsawa sai gaba ɗaya su nike su zama gari kamar da Allah ya ce wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ya ce suna tambayar ka akan duwatsu ranar alkiyama ya za a yi su domin duwatsun da ake gani jama'a abin da ke ƙasa fa ya ninninka ninkin baninkin abin da kake gani tunda ka san kamar kusa ce aka kafe ta kusa mai malafa wannan malafa da kake gani abin da ke ƙasa ba wajen ninkin ta su 50 bane wata to haka waɗannan duwatsun suke da nisa a ƙasa sun kafe ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai ne wasu su to amma ranan za a wargaza su Allah ya ce ka ce musu yansifuha rabbi nasfa Allah ubangiji zai nike su kamar gari kamar yadda ka san fulawa ko garin alabo haka za su zama da laushi kuma iska na ɗauka su yansifuha rabbi nasfa fa idharuha qa'an sai abin ita ƙasa din ta zama qa'an faqo safsafan wanda yake narkakke mai laushi wanda babu tudu la tara fiya iwajan babu kwana wala amta kuma babu tudu Allah ya ce yawma idin yawdul ladina kafaru wa asawar rasula taw tusawwa bihim al ardu wal jibalu wala yaktumuna Allah haditha ranan waɗanda suka saba wa Allah sai sun yi burin ina da su ma ayi musu yadda aka yi wa ƙasa din nan yadda aka yi wa dutse ba sai an kai su taron alkiyama ba ba sai an musu hisabi ba ba sai sun haura sirati ba ba sai sun ga ayyukan su ba sai su shiga wuta ba Allah ya ce ko babu wani zance da za su iya koyewa wanda Allah bai san sun faɗe shi ko sun aikata shi ba saboda haka su ma duwatsu wannan abin zai shafe su in muka lura wato gaba ɗaya manyan halittun duniya waɗanda su suka mai da duniya ta zama ta zauna haka ta zama tana da balance to su ne ake kawar da su sai aka fara da rana wadda ta fi kowace muhimmanci ga wanzuwar duniyar nan da balance ɗinta ɗan adam yana da buƙatar ta dabbobi shuka kowa na da buƙatar ta yanzu dai ai kowa ya sai da mu ƙasashen mu tsananin buƙata ga rana ya kai gaba ita take ba mu hasken lantarki ko duk wani hasken lantarki dole ka gan shi yana enjoying hasken lantarki to daga sola ne saboda matsalar da ake ciki Allah ya kawo mana sauki to haka shuka da ake yi na noma in babu rana ba za ta girma ba sawa'u na rani ne ko na damuna sawa'u na gargajiya ne ko na zamani wanda ake na abin nan wato mechanized abin nan ko industrialized agriculture ko komin dabarar mutane suna da bukata zuwa ga wannan hasken rana banda hasken da za a gani shi za Allah yake cewa waja'alna layla wan nahara ayatayn famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsiratan itabtagu fadlan min rabbikum zakashi to menene abin da yake sanya ayatan nahari ta zama mubsira shine rana rana take sa haske a ga haske da lokacin wuni to haka nan sai kuma aka biyo baya da taurari wanda su kuma su suke bada gwargwadon hasken da ake bukata cikin dare a tabbata a cikin dare amma kuma a ga haske kada daren ya zama dare kamar daren wato a irin wanda babu haske kwata kwata duhu kamar cikin kabari misali ko cikin rami to tauraron su suke bada wannan haske hasken sannan kuma suke wancan function din na ainihin wato a kauda sharrin aljannu shedanin aljannu sai ma sai Allah ya saki ci gaba da cewa wa idhal jibalu sirat go sai wa idhal isharu utilat Allah ya ce wa idhal isharu idan kuma al ishar daga abin nan ne wato ashra kamar da ake cewa an nufasa mace mai biki ana ce mata an nufasa to raquma idan cikin ta kai watanni 10 sai a ce mata al ashra ana sa ran ta haihu bayan wata 5 abinda aka sani normal cikin raquma wata 15 take haihuwarsa to daga ta kai watanni 10 din nan a al'adar larabawa masu kiwon raquma sai a ware raquma masu watanni 10 da suka riga suka kai wata 10 da ciki sai a ware su ba sa zuwa kiwo ba sa cikin sa'ima da ake sakin su kiwo sai dai a tirke su a wani stable haka kamar wani shinge ko garke ko makamanta haka ana kula da su kulawa ta musamman ana ba su abinci na musamman ana ci gaba kamar da ka san mace tana zuwa antenatal ana musu antenatal kasan saboda larabawa sun shahara da kiwon raquma to suna da ilmomi da yawa game da yadda ake kula da lafiyar raquma suna musu hatta family planning suna musu eh akwai da suke ma raquma family planning kuma har yanzu dan adam yana amfani da wannan salon family planning da ake ma raquma a wajen spacing bag har yanzu akwai shi shine aka developin zuwa implant da ake sakawa mata a hannun su ko makamanta haka da kuma wani zare da ake sakawa ya tare kofar a daurar su yadda mani ba zai wuce zuwa cikin mahaifar su duk wannan an koyo shi ne daga masu kiwon raquma shi zaka ga Qur'ani ya yawaita magana akan raquma saboda larabawa suna rayuwa da waɗannan dabbobi sune dukiyar su kuma sun san sirrin su Allah ya ce afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat yume ya hana su kallin raqumai raquma yadda aka halice su to muna magana akan al ashra ko ita ce raquma mai ciki da kai wata 10 kamar da ake cewa an nufasa idan suna da yawa sai a ce al ishar wa idan al isharu utilat idan aka to a yanayin yadda suke shine daga wannan watanni 10 raquma tana haihuwa bayan watanni 12 amma maximum shine watanni 15 dan haka ba a raba sa rabuwa da masu kula da su akwai kamar irin yadda ake 247 nursing idan mutum je asibiti na yan gayu za kowane mara lafiya akwai wani ma'aikacin jinya da ke zaune yana jiran ɗin shi yana kula da shi yana duba lafiyarsa yana auna hawan jini yana ba shi magani duk sanda ya kamata ya ba shi ya juya shi duk sanda ya kamata ya juya shi in likita ya kewayo ya ba da rahoton ga abin da yake faruwa to haka larabawa suke aje bayinsu da ma'aikatansu suna kula da waɗannan raquma da masu gadi da makamai suna kula da su 247 waɗannan raquma masu ciki da suka kai watanni 10 masu kula da su masu share inda suke kwana masu kula da lafiyarsu masu ba su abinci masu gadin su da makamai to duk waɗannan da zaran sun ji wannan kwanzagwar mu tashi alkiyama duk za su zuba raquma wato ba su kadai ba duk wanda yake da wata dukiyarsa da wani aikin shi da wani abu da yake yi ba zai tsaya jiran wata oda daga komandan shi ba zai gudu kawai shine ma'anar wa idal isharu utilat an yi kwatance ne da abinda za su gane abinda suka sani abinda suke Allah ya ce wa idal isharu utilat wa idal wuhush husharat sai kuma dabbobi al wuhush sune wild animals dabbobi masu rayuwa a jeji waɗanda ɗabi'ar su ko waɗanda dabbobi suna rayuwa ne a wani wuri daban keɓantacce iya jinsinsu wato inda ka ga zuma a gidanta ita kaɗai ce in ka zo a inda birai suke za ka ga su ma duk su kaɗai ne birai ne irin wannan jinsin haka giwaye haka zakoka haka zebra jakin dawa yake ko menene sunan shi da dai duk sauran dabbobi suna rayuwa a kekkebance sannan kuma kowace dabba tana rayuwa ne a wani yanki ko wani ƙasa wanda ya dace da irin dabi'a ta akwai dabba da ba a samun ta a kudancin duniya sai a arewaci akwai da ba a samun ta a gabashi sai a yammaci kowace tana rayuwa separate kuma a wurin da ya dace da inda suke amma a ranar alkiyama daidai san da za a wannan busakawan Allah zai sa mala'iku su tattara su a wuri guda gaba daya sannan a caccakuɗa su da tsuntsayen su da dabbobin su da ƙwarin su da masu jan ciki da masu tafiya da kafa da masu tafiya da kafa hudu da wanda suka wuce haka da tsuntsaye masu fitfirwa duk za a tara su a wuri guda kaga daga ganin haka an san tashin hankali ya zo ke saboda a ɗabi'ancin wasu dabbobin ba su taɓa ganin wata halitta irin su ta zo cikin su ba sai dai za su farauce ta ko ta farauce su ko su wuce ta yadda take amma dai wasu rayu wuri daya ba su rayuwa wuri daya in ka lura ko da dabbobin gida ne dabbobi ba su saba da su rayu jinsi daban-daban ba su saba da cosmopolitan society ba dukansu dai a segregated kowace al'umma ce daban-daban aka za a hada su gaba ki ranar alkiyama a daidai wannan lokacin a hada su duka a wuri daya wa idal wuhushu hushirat Allah yace wa idal biharu sujirat sai kuma koguna da teku wadanda suke ba da ruwa suke ba da ni'ima suke zama abin samun source na ruwa da na noman rani da sauran albarkatun da ake samu su kuma a daidai lokacin Allah madaukakin sai zama mala'iku su musu mala'iku su musu tsawa idan aka yi ruwa tsawa to sai ya ambaliya ambaliya za ta shigo duka cikin duniya ta ta rusa gidaje da garuruwa da cinye abubuwa abin da ya saurari za ta cinye shi wannan kwarin wutan kwarin tekun komai zurfinsa sai Allah ya sa mala'iku su hura wuta a ciki shine wa izal biharu sujirat in an je neman ruwa a wurin kogi ko teku ko kududdufi sai a ga wani abu na ban mamaki kamar da Bahaushe yake cewa tashin hankali gobara daga teku to da gaske ne za a yi wa tashin hankali na alkiyama sai kawai a ga wuri ya zama gobara wuta tana ci balbalbal wanda da a nan za a ɗebo ruwa da a kashe gobara nan ne sai za a samu ruwa don a ji a sha a ji ƙarfin lafiya sai zama su ma sun kama da wuta gabaki ɗaya saboda haka sai dan adam ya zama cikin wani tashin hankali linkin baninki babu hasken rana babu taurari komai ya rikirkice ƙasa tana ta girgidi duwatsu sun narke sun zama kura an sheke su kogi da ake neman ruwa saboda kishirwa da ta mutane a samu a sha shi ma ya dade ya zama sai dai wuta tana ci balbalbal kamar gobara Allah ya ce wa idan nufusu zuwijat a daidai lokacin ne kuma jukkuna waɗanda suka rigaya suka riɗe suka radaddage suka zama ƙasa sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wani ruwa daga sama idan wannan ruwa ya sauka sai ya dinga ratsawa cikin kaburbura da zaran ya taɓa ƙashin pelvis wanda shine yake saura baya narkewa gaba ɗaya daga cikin wannan ƙashi sai Allah ya tsirar da dukkanin jikukkunan sai kuma a haɗa kowane jiki da ranshi rayukan dama suna wata ma'ajiya ta musamman rayukan yan aljanna mun karanta a baya suna ma'ajiya ta musamman wani mustauda ɗinsu kamar ka ce wani warehouse ɗinsu a aljanna rayukan shahidai suna cikin wasu tsuntsaye na musamman waɗanda suke ta ɗawa fi ƙasan al'arshi suna tasbihi rayukan yan wuta suna cikin sijil suna cikin wani wata taska mai wari a ƙasan jahannama can ƙasa to duka waɗannan taskokin sai Allah ya ba su umarni sai taskokin sai su bude da zaran sun bude sai rayukan su fita ga baki ɗaya suna firfirwa kamar tsuntsaye kowane rai yana da wani connection tsakanin shi da jikin da zai je gare shi ya san inda zai bi ya san inda zai same shi a lokaci guda waɗannan rayuka za su koma duka jikin mutane gaba ɗaya fa’iza hun ƙiyamun yanzu shi ne kowa sai ya miƙe ana kallon juna ya ta’ara huna bainahu kowa yana gane junansa shikenan fa al'amari ya riga ya zo ƙarshe shine ma'anar idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba Allah yace idan mai aukuwa ta auku aukuwantan nan babu wanda yake ƙaryata inda can akwai masu ƙaryatawa yanzu kowa ya ga gaskiya inda can akwai masu musu wanda suke ganin kamar da gaske ne to yanzu sun ga kamar ba da gaske bane yanzu sun ga cewa da gaske ne inda can akwai wanda yake kwankwanto yana ganin kai anya kuwa ko yake tambaya kamar da suke cewa fa ma balul qurunul ula to ina wanda suka wuce ina iyayenmu da kakanninmu ina wanda suka gabace mu waɗannan duk a ranan za su ga wannan al'amari qarara gashi nan yadda Allah ya ambata Allah yace waizal mawudatu sayyidat idan kuma ita ma al mawuda a larabawa a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci daga cikin larabawa ba dukkanin larabawa bane akwai wasu larabawa da suke da wata al'ada wannan mummuna al'ada wanda Allah ya ba da labari wai za bushira ahdum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan dayan su akai masa bushara cewa an masa haihuwa an haifa masa irin abin da yake bugawa Allah mummunan misali dashi kafirai suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ta'ala Allahu amma yakulu ulwan kabira sai Allah yake cewa kai da idan akai maka bishara cewa maka haihuwa ai ba maka mace fuska ga ta zama cikin bakin ciki da damuwa kana cikin bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bishirbi zai daina zai dinga koyewa baya so a ganshi yayi abun kunya ce mata shi ta haifa mace to abun kunya ne gare shi ayyusuhu ala hurin am yadussuhu fit turab zai rasa me zai rike wannan yar ne a cikin mulakanci da damuwa ko ko ya dauke ta je ya danna ta a cikin ƙasa yadda larabawa suke kularwa da suke wannan al'ada lokaci ya kure za mu saurara ne idan mun zo a gobe insha Allah za mu tashi daga wannan aya wa idal mawudatu su'ilat za mu kawo takardun bayanai akan larabawa da suke da irin wannan al'ada a jahiliya kamar da muka ambata ba ko larabawa ne suke da wannan al'ada ba Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتع اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله